Sashen Hausa da Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake yamai kan mita 102.5 a zangar FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad da Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi. Yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ufage. Daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Oyo dake kudu maso yammacin Najeriya, hukumar da ke kare haɗura ta ƙasa ta ƙara kama wasu mutane. Wani kenan da ya amsa laifin da aka same shi da shi. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ta yi da wani Dr. Sani Yahaya Janjuna, masanin tsarin zamantakewar al'umma game da yaƙi da bauta. Kuma masu sauraro, za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke gani za a magance matsalar bauta. Lambar za a iya kira ita ce 1-202-205-2655. Bayan ga haka kuma muna kuma ɗauke da shirin labaran wasanni, amma duk sai an gama shirin labaran duniya.
Sauraro, barkanmu da dare. An dake zabukan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da aka shirya yi a sati daya, wato zuwa 30 ga watan nan na Disamba. A cewar hukumar zaben kasar yau Alhamis, shugaban hukumar Cornelia Nanga ta fada manema labarai cewa an samu jinkirin ne saboda matsalolin na'urar da suka shafi Kinshasa, babban birnin kasar. A makon da ya gabata, wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kada ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya bullo ne bayan da Ms. Nanga ta yi wata ganawar sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. Duk da fargabar yiwuwar tashin hankali, wakiliyar muryar Amurka ta sashen Faransanci da ke Kinshasa ta ce, ba a kai sojoji a kan titunan birnin ba, amma kuma babu wata hayaniya da ke faruwa a birnin. Tun farko a ƙarshen shekarar 2016 aka shirya yin zaben ƙasar, amma aka jinkirta saboda shugaba Joseph Kabila ya ƙi ya sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa na biyu. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a safiyar yau Alhamis, ya kare matakinsa na fara janye sojojin Amurka daga Siriya, inda ya ce Amurka ba ta son ta zama 'yar sandan gabas ta tsakiya, da yake mai da martanin caccakar da 'yan majalisar dokokin ƙasar da masana suka yi masa. Trump ya ce kasancewar sojojin Amurka a Siriya ba abin da yake haifarwa Amurka, sai dai asarar rayuka da tarin daloli da Amurkan ke kashewa wajen kare wasu, waɗanda kusan lokuta da dama ba sa godewa abin da Amurkan ke yi musu. Shugaban ya bayyana Rasha da Iran da Siriya a matsayin maƙiyan ƙungiyar ISIS a yankin, amma Amurka ce ke yin abin da ya kamata su yi. Jiya Laraba, ba tare da wani cikakken bayani ba, Trump ya bayyana cewa Amurka ta sami nasara akan ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS, sai kuma ga sanarwa daga fadar White House da ta biyo baya akan cewa Amurka ta fara maido da dakarunta gida daga ƙasar da yaƙi ya ƙi daidaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayyar Amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba Trump da ke neman hana ba da mafaka ga baƙin haure da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu ko na ƙungiyoyin ɓata gari. A watan Yunin da ya gabata, tsohon babban alkalin ƙasar Jeff Sessions ya shiga batun wata mata 'yar ƙasar El Salvador da ake kira Abby, da aka hana ta samun mafaka a matsayin mai fuskantar tashin hankalin cikin gida. Aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da ɓata lokaci ba. abin da ya sa jami'an ba da mafakar su hana bakin gaba daya damar bayyana fargabarsu game da komawa kasarsu, inda ikirarinsu na neman mafaka ne bisa tashin hankalin cikin gida ko mai alaka da kungiyar bata gari. Alkalin kotun gurdumar Emmett Sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da session ya bayar akan cewa ta saba wa dokar baki ta kasa. Bisa dokar Amurka, sabbin bakin da suka shiga kasar da ke nuna fargaba komawa kasarsu dole ne a ba su damar bincike da tambayoyi don tabbatar da dalilinsu, tsoransu. Hukumomi a yankin Baja da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa biyu bakin haure 'yan kasar Honduran, waɗanda aka gano gawawwakinsu ranar Asabar a birnin Tijuana da ke kan iyaka Amurka da Mexico. Masu binciken sun faɗa a wata sanarwa cewa an kama maza biyu da mace guda ɗaya akan batun kisan da kuma wasu laifuffuka. Shekarun matasan da aka kashe sun kai kusan 16 da 17 ne. A wata sanarwa da aka fitar ta ce matasan 'yan gudun hijira suna tafiya ne akan hanya sai wasu suka tunkare su a wani abu mai kama da yunkurin fashi da makami. Wani da ke tare da su ya samu rauni amma ya iya tserewa. Kuma daga baya an gano gawarwakin matasan a wani sako da alamun an caka musu wuka an kuma makare su.
A gaida Zahra'u Fage kenan. Labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotanni. Zamu fara ne daga rahoto daga jihar Oyo, Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar kare haɗura ta ƙasa ta kama mutane sama da 50 da suka aikata laifuka daban-daban. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A kokarin da take yi na hana aukuwar haɗura a bisa umarnin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bada, hukumar kare haɗura ta ƙasa a jihar Oyo FRSC a taƙaice ta kama tare da gurfanar da mutane sama da 50 a gaban kotun tafi da gidanka da na aikata laifuffuka iri daban-daban a Ibadan da kewaye. Komandan hukumar kare haɗura FRSC a jihar Oyo, uwar gida Cecilia Alawoce, ta tabbatar da hakan a Ibadan.
What we are aiming at is to ensure that people drive safely in this period. Most of the people that we have arrested this morning are passenger vehicles, even small vehicles that have overloaded themselves. A vehicle that is supposed to carry 4 passengers are carrying 6 passengers.
Madam Cecilia Alawo tace abinda muke bukata shine mu tabbatar da cewa jama'a na tuki da hankali a cikin wannan lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Tace yawancin mutanen da sun kama a yau suna tukin motocin fasinja ne, an yi musu ha'incin lodi. Kananan motocin da ya kamata su dauki fasinjoji hudu suna daukar fasinjoji guda 6. Cecilia Alawo ta kara da cewa sun jibge jami'an su a jihar Oyo don komai ya tafi daidai a yayin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Daya daga cikin waɗanda aka kama, Isawu Muraina, ya tabbatar da aikata laifin tuki.
Actually, they proved me that I'm driving reckless. They now bring me to office. They charge me, I've paid $8,200.
Isawu Muraina yace da aka kama shi an gaya masa cewa yana tukin ganganci ne, sai aka kawo shi a ofishin hukumar. Aka yi masa tara naira 8,200 kuma ya biya. Shi ma daya direban da aka kama yana tuki babu lasin yace an yi masa tarar naira 5,000.
I was arrested for driving without license and I was charged to pay
Sauran laifuffukan da aka yi wa direbobin tara dai sun hada da gudun famfalaki, mugun lodin fasinja da kaya fiye da kima, tukin ganganci da dai sauransu. Idan ba a manta ba, shugaban hukumar kare haɗura ta Najeriya Dr. Boboye Oyeyemi ya kaddamar da kotunan tafi da gidanka guda 201 a Ibadan da za su yi shari'o'in masu karya dokokin tuki a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
In kaje taken maza da bambanni da na mazajen daka,
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal daga Nigeria zamu leka babban birnin zamu leka a Niger a birnin Kwanni inda Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoton
Hukumomin jamhuriyar Niger ta la'akari da matsalolin tsaro da kasar ke kokowa da su a waɗansu iyakokinta sun bada umurni wa gwamnoni da shugabannin gundumomi da magajin nan gari da sarakunan gargajiya da su gaugauta yin kashedi wa al'ummomin su musamman matasa da kar su kuskura su yi amfani da wasar wuta da ake kira petar ko knock out albarkacin sallolin ƙarshen shekara da sun ka hada da sallar Krismati da sallar shiga sabuwar shekara 2019 Dr. Asuman Sumaila shine magajin garin birnin Kwanni a lokacin da yake wannan kashedi wata sa al'ummar
sako ne mai tsasuwa biskan yanayi na lokacin da muke ciki muna ƙarshen shekara kwai al'adoji na yaran mu da duk aka ce shekara ta kare suna uhwani da wannan petar shi ko petar ki in ka diba kunna shi ne ake ajewa yaro ba abin da ya sha mishi kashi abin da kada yake so lokacin da do ya buga wannan petarki ya ji dai ya koka ba ruwan shi da inda zai hadawa dana yiwa ya kunna ya kada sai cikin karaka ga zai haddasa da gobara wanda za a sai aita tunanin me ya kawo wannan gobara a rasa dalilin ta to kuma na biyu cikin context wanda muke ciki yau petarki nan da ake buga ba ka bambanta shi da bugun bindiga kaga akwai tsoratar da al'umma ita da kanta saboda da wani da jin kukan petarki na abin da yake tunani bindiga ce aka buga biskan wannan ne da muka zamda muka yi nazari muka shawarwaki muka ce ma jami'an tsaro to su tsare babu buga petar nan Kwanni kuma duk sun kaga yaren nayi koko inda ake saida shi don su yi interpeller waɗannan masu sai shi koko yaren da ke buga shi da mu samu kwanciyar hankali ta al'umma
wannan kashedi na hukumomin jamhuriyar Niger na zuwa ne a daidai lokacin da akan iyakar Niger da Nigeria bangaren jahohin Tawodo so daga Niger sai Sokoto Kebbi da Zamfara daga tarayyar Nigeria ake ci gaba da yin ganawa ta magabata domin daukar matakai game da waɗansu barazana da ma yin garkuwa da mutane da ake gani abinda ke sawar hukumomin cewa wasa da wuta a irin wannan lokaci ba abin amincewa bane shi ina ra'ayoyin jama'a game da wannan matakan da hukumomin suka dauka ita ce tambayar da na yi wa waɗansu 'yan Niger a yau da Swahili
Sani Isa Sunona gaskiya wannan doka da aka haza ta yi wallahi wannan dai azata wallahi sibon yayi
sunana Musabahu Hussein wannan doka da aka sa gaskiya ta yi saboda halbahalban nan bai da amfani a cikin ƙasa kuma gashi dama ana zaman dardar
sunana Habibullahi dai wannan al'amari yayi kyau saboda ya kamata a ce mutane sun gano in an sa doka wai hukuma ba dan a takura jama'a bane ba dan a dauki matakai ne wanda zama lafiya zai ƙara tabbata a cikin al'umma kenan in an sa doka ni ina ganin uwayen yara ya kamata su bada haɗin kai su taimaka ma hukuma wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma ku hana ɗiyanku in kun gani kawai
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu na yamma tambayar muka muku ita ce shin me za ku ce dangane da wannan matsalar ta yaya za a magance matsalar bauta a yankunan Afrika baki daya kafin mu bude layukan mu mushakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To Malam Musa, gare ka.
To alhamdulillah, dangane da inda za a cire bauta ga yankunan mu na Afirka ko?
Eh, haka ne Malam Musa.
To gaskiya al'amari idan muka dauka gaskiya ita kanta daje ne kalwa babun nan ne abun tutuwa ne wanda yake aka dauki maganar bauta, kaga abubuwa ne wanda suke gaskiya al'amari za a ga wani abu ma kamar su kansu shugabanni wanda suke kamar na Turai haka, wanda su kaga za su ba ku ƴancin kanku amma kuma har yanzu kamar kuna karkashin bautar su ne. Kuma idan aka ce an dauke maganar ita kanta bauta nan Afirka, gaskiya al'amari wasu mutanen da za ka ga su suke bautar da kansu. Dan mutum kaga misali a ce ka dauki kuɗin ka ce wai za bari ka tafi wata ƙasa domin ka je kai wani aiki, ka ka bautar da kanka. Da haka mun kira ga muke ga mutane, ya kamata mutane su bari su kiyaye kansu kuma a tabbatar da cewa gwamnati tana kulawa da al'umma su kansu, ba a bautar da mutane domin a samu matsala.
Musa mun gode, har yanzu da muna Kaduna, wani akan layi da Kaduna?
To Rusajin ya aiki.
Wallahi alhamdulillah, ya kake?
Sunana lafiya kallon, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarihin Najeriya.
To Malam Murtala, gare ka.
To mun gode mun kama don Malam Musa Garu. To gaskiya ya bayani ne, to kaga mun fa muna ganin maganan bautan nan zai wuya fa kawo ka tashi Afirka, saboda ina so in gaya ma masu kuɗi mafi yawanci na Afirka fa duk ba da za ka je gidan shi ka ga bai ɗauki wani ko mai guga ba ko mai ko mace mai musu ɗauki da hidiman gida, wani suna kiransu house help. To kaga wannan ai bautarwa ne, in su za su magani ita ga da ba zai iya ɗauka talaka ɗan wanke bautar da shi.
To Malam Murtala, ai wannan biyansu ake ai ko?
Na'am.
Wannan mutane ai Malam Murtala biyansu ake, ana ba su alwashi a kowane wata?
Ato ai ba ma na ai ko ba ma na asali ma na dan ya gane wani abu dan ya ce rayuwa, idan ba ba shi wani abu zai ce rayuwa ai ba zai amfana da shi ba. Amma abin da ake so kawai yadda in kun ma sun dauka sura su makaranta yadda suke tura ƴaƴan su,
to
ba su tura da ƴaƴan suke tsawa, su ba su abinci da ƴaƴan suke, to kaga zai cewa
mutum. Malam Murtala mun gode, mun gode Malam Murtala. Yanzu zai mu leka a Bauchi, wani akan layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum Malam Ayuba.
To ra'ayina na yau shine akan bauta, to Allah ina kira ma gwamnati da kuma ƴan kasuwa da masu hannu da shuni, yana da kyau su kula da mutane, su ba su taimako kwarai da gaske. Idan jama'a suka samu taimako ta hannun gwamnati da kuma ƴan kasuwa da masu hannu da shuni, to lalle za a daina bautatar da mutane. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba mun gode kwarai. Yanzu sai mu leka a Niger State, wani daga Niger?
Ibrahim mai yankin Hula garin mai gode a Kimba.
Okay Malam Ibrahim, gare ka.
To ni gaskiya ra'ayina a yau game da ainihin wannan bauta da ainihin ɗan uwana al'umma ke fita a ƙasashen duniya, to ya samu asali ne bisa ga ainihin rashin adalci da ainihin manyanmu na ƙasashenmu na Afirka suke muna akan tattalin arzikin da Allah hore muna a ƙasashenmu. Domin saboda da Allah ya hukunci ba a sata dukiyar ƙasa, to babu yadda za a yi wani ya tashi wata ƙasar ya tafi wata ƙasar neman kuɗi, ƙasar Turai. To ba su da kishin da za su gina ainihin ƙasashenmu na Afirka, shi ke sa ainihin mutanenmu ke fita wasu ƙasashen da Turawa. Saboda alimtu wancan kasashen ba sun bi mu arziki ba ne, ba mu ma arzikin da ba ki iya gwargwado Allah hore mana.
To mun
amma kuma ya kasance sata dukiyoyin kasan da yawa, shi ke sa kuke fita a wannan kasashen.
Mun gode, mun gode gare ka. Har yanzu dai muna a Niger, wani daga Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na magana da Garba mai nama Uja.
To Malam Garba, gare ka, me ra'ayinka akan wannan tambaya da muka yi?
Gaskiya ni na goyi bayan wannan dan uwannawa, mafi yawa abin da ke kawo haka nan kawai shugabanni ne wa'anda yake in ka kalla sukan tauye a haƙƙin al'umma, da za a samu shugabanci na kwarai ai kaga da wani ba zai iya tallaka wani wuri ko kuma ya zama ya kasa kare kan mutuncin kanshi ba. Saboda haka ni haka nake gani, ni ma wannan shine ra'ayina.
To me zaka ce akan waɗanda har yanzu a kasashen mu na Afirka, arewacin Niger, Nigeria, in ce da Afirka zance baki da har yanzu akwai gidajen zaka zo ka iske, akwai mutane wanda sai kika mu an ce ai bayu mu ne, me zaka ce a wannan lamarin?
Kaman a cikin mutum tun gida a ce bayan mu ne. Wannan ayin ka kalla dukare abin ai ya samu asali daga haka ne.
To ganin ka wani kira gare ka ga shugabannin yankunan namu?
Shugabanni su yi adalci shi ne kiran da muke musu, don wallahi matukar gaskiya shugabannin mu ba wani adalcin da suke yi, sai dai kawai muna kira gare su ji tsoron Allah, kamar yadda suka san haƙoƙin al'umma suna san su, duk wani abin da ka doka na al'umma Allah zai tamu.
To mun gode gare ka daga Niger, za mu daika a Zuru. Wani daga Zuru? Wani ne daga Zuru? Salamu alaikum. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Wani ne daga Zuru?
Kai magana mana?
Muna jin.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Gare ka malam.
Kuna magana da su Umar Rukutu da Zulke Bisset. Wanda aka fi so yin yanzu.
To muna jin ka.
Wato ra'ayina game da sai da fahim da ake yi. Abdul Nur abin da ce Garo ya riga ya kare magana. Alhaji Musa Garo, muna godiya.
To
a huta tashi lafiya, ya ba wani bayani sai dai gobe.
Sai dai gobe. To mun gode ƙwarai. Har yanzu dai muna nan sashen Hausa na murya Amurka. Tambayar da muka muku ita ce, me za ku ce dangane da wannan matsalar, ta yaya za a iya magance matsalar bauta a yankunan Afirka baki ɗaya? Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani akan layi? Wani ne akan layi? Yau dai shirin na tambayar muka tura mu ita ce akan batun bauta ne. Ta yaya za iya magance matsalar bauta a yankunan mu na Afirka baki daya? Za ku iya kira layukan mu, za ku iya kira ita ce sune 1-202-26-2-5-5-6-5-5. To jama'a mun gode da waɗanda suka kira, Allah ya kai mu gobe. Yanzu masu sauraro za sai kuma shirin namu na gaba, shirin wasanni a takaice daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Za a fafata wasan sada zumunci tsakanin ƙasashen Najeriya da Masar. Hukumar kullon kasar Masar ce ta bayyana shirya wannan wasan wadda za a buga a Najeriya a ranar 26 ga watan Maris na sabuwar shekara. Kasashen biyu duk sun sami tikitin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka, duk da yake za su buga wasannin karshe na neman gurbin gasar kafin fafatawar da za su yi ta sada zumunci. Najeriya za ta karbi bakuncin kasar Seychelles, yayin da kasar Masar kuma za ta kara da jamhuriyar Niger. Kasar Senegal ta karkare shekara ta 2018 a zaman kasa ta daya a nahiyar Afirka a fagen ta Maula. Na jadawalin mafifitan kasashe na hukumar FIFA na wannan watan da aka fitar a yau Alhamis, Senegal din tana matsayin ta 23 ne a duniya, yayin da Tunisia da take matsayin ta 2 a nahiyar Afirka take ta 26 a duniya. Kasar Morocco tana nan ta 3 a nahiyar Afirka kuma ta 40 a duniya. Najeriya ma tana nan ta 4 a nahiyar Afirka kuma ta 44 a duniya, yayin da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo take ta 5 a nahiyar Afirka kuma ta 49 a duniya. Ole Gunnar Solskjaer ya sake dawowa a filin atisayen kungiyar Manchester United inda ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar na wucin gadi a yau Alhamis. An dauke shi aikin horarwar ne na rikon kwarya ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin biyo bayan sallamar kocin kungiyar Jose Mourinho. Duk da yake Solskjaer dan shekaru 45 na da damar da zai iya samun aikin na dindindin, United din na son yin amfani da wannan lokacin domin ta yi nazarin al'amura, yayin da shi ma Solskjaer kungiyarsa da yake aiki a kasar Norway take dakon komawarsa a watan Mayu. To sai dai ana ganin cewa idan al'amura suka tafi daidai, mai yiwuwa kungiyar ta bar masa aikin na dindindin. Hukumar kwallon kafar Ingila ta ce tarar kungiyoyin Arsenal da Tottenham sakamakon kasa tsawatar ƴan wasansu a fafatawar da suka yi a gasar Premier a ranar 2 ga watan nan na Disamba. Arsenal za ta biya tarar fam 45,000 yayin da Tottenham za ta biya fam 50,000, kuma dukkan kungiyoyin sun karba laifin tuhumar da aka yi musu. Tankiya ta barke tsakanin ƴan wasan kungiyoyin ne bayan da Eric Dier na Tottenham ya rama kwallon farko da aka sha su a wasan, wanda daga ƙarshe Arsenal ce ta galaba da ci 4-2. Dier ya saka yatsansa a baki yana murnar jefa kwallon, wanda hukumar ta ce yana iya tunzurawa. To amma kuma ta ce ƴan wasan Arsenal da ke benci ba su da hujjar tunkararsa, balle ma har su shiga filin wasa kamar yadda suka yi, wanda ya haifar da hatsaniya tsakaninsu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Zaɓukan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da aka shirya yi da sati ɗaya, wato 30 ga watan nan na Disamba, a cewar hukumar ƙasar yau Alhamis. Shugabar hukumar Cornelia Nanga ta faɗa manema labarai cewa an sami jinkirin ne saboda matsalolin na'ura da suka shafi Kinshasa, babban birnin ƙasar, a makon da ya gabata. Wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kaɗa ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya ɓullo ne bayan da Ms. Nanga ta yi wata ganawar sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a safiyar yau Alhamis, ya kare matakinsa na fara janye sojojin Amurka daga Siriya, inda ya ce Amurka ba ta son ta zama 'yar sandar gaba ta tsakiya, da yake mai da martani kan caccakar da 'yan majalisar dokokin ƙasar da masana suka yi masa. Trump ya ce kasancewar sojojin Amurka a Siriya ba abin da yake haifarwa Amurka, sai dai asarar rayuka da tarin daloli da Amurkan ke kashewa wajen kare wasu, wanda kusan lokuta da dama ba sa godewa abin da Amurka ke yi musu. Shugaban ya bayyana cewa Rasha da Iran da Siriya a matsayin makiyan kungiyar ISIS a yankin, amma Amurka ce ke yin abin da ya kamata. Hukumomin yankin Baja da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa bakin haure biyu 'yan ƙasar Honduran, waɗanda aka gano gawarwakinsu ranar Asabar a birnin Tijuana da ke kan iyaka Amurka da Mexico.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Zahra Ufage da Tatiana gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai kuma injin namu Zernek, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro, ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.